sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim kuma ina nake da murka lafarin sanin da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da ranar Lahadi, ana sauraron shirin kullum. A yau ma abin da muke tafa da shi kenan, amma fa bayan Murtala ya fara kamar labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Harsunan wuta sun mamaye babban birnin kasar Sudan a yau Lahadi. Yayin da mayakan rundunar tsaro suka kai hari kan shalkwatar rundunar soji karo na biyu a jere a ranar, a cewar shaidun gani da ido, yayin da yakin ya shiga wata na shida. Ana ci gaba da arangama yanzu haka a wajejen shalkwatar rundunar soji tare da makamai iri daban-daban, kamar yadda wani shaidun gani da ido ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP daga Sudan a yau Lahadi. Yayin da wasu kuma suka rawaito cewa ana gwabza yaki a birnin El Obeid mai tazarar kilomita 350 a kudu. Fadace-fadace tsakanin sojoji da kuma dakarun tsaro na RSF sun daɗa tsananta a jiya Asabar, lamarin da ya yi sanadiyar cinna wuta a wasu muhimman gine-ginen tsakiyar birnin Khartoum. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a yau Lahadi kan sanya rusasshen birnin Jericho da ke gabar yammacin kogin Jordan a matsayin wani wurin tarihi na duniya a ƙasar Falasɗinu, matakin da kan iya harzuƙa Isra'ila wacce ke iko da yankin kuma bata amince da ƙasar Falasɗinu ba. Jericho na ɗaya daga cikin tsofaffin biranen da ake ci gaba da zama a doron ƙasa, kuma yana cikin wani yanki na yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye, wanda hukumar Falasɗinawa da ƙasashen duniya suka amince da ita ke gudanarwa. An ɗauki matakin ne a wani taron da kwamitin kula da kayayyakin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar a birnin Riyadh na ƙasar Saudiyya, a ƙarƙashin inuwar hukumar raya ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNESCO. Isra'ila ta fice daga UNESCO a shekara ta 2019, tana mai zargin hukumar da nuna son kai da kuma rage alakar ta da kasar mai tsarki. Ambaliyar ruwa a ranar Lahadin da ta gabata a birnin Derma da ke gabashin Libya sakamakon fashewar madatsun ruwa biyu ta yi sanadin mutuwar mutane a kalla 11,300 a cewar jami'an agaji na ƙasa da ƙasa, waɗanda suka ce ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru. Sama da mutane 10,000 ne suka ɓace, wasu kuma na iya kasancewa a ƙarƙashin ɓaragozan ginoni, kuma tuni da aka ciro mutane da yawa daga cikin teku. To, waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban hukumar tarayyar Turai da Prime Minister Italia Giorgia Meloni sun yi rangadin wata cibiyar 'yanci rani a yau Lahadi a tsibirin Lampedusa na ƙasar Italia. A baya-bayan nan dai cibiyar ta cika sosai da bakin haure kusan 7,000 a cikin sa'o'i 24, adadin da ya yi kusan daidaicewa da na mutanen da ke zaune a tsibirin. Mazauna tsibirin da ke kudancin Italiya sun ce sun yi takaicin ci gaba da kwararowar bakin haure a ɗan ƙaramin tsibirin nasu. Tsibirin dai ya yi fama da kwararar bakin haure na tsawon shekaru. Lampedusa na da tazarar da bata wuce kilomita 160 daga Tunisia ba, abin da ya sa ta zama zangon farko ga bakin haure da ke neman ingantacciyar rayuwa a Turai da kuma sauran wurare. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na kan hanyarsa ta komawa gida a yau Lahadi daga ƙasar Rasha, inda ya kai ƙarshen ziyarar kwanaki 6 da ya yi a ƙasar, wanda ya haifar da damuwa a duniya game da cinikin makamai tsakanin ƙasashen biyu da ke takun saƙa da ƙasashen yamma. Kamfanin dillancin labarai na Rasha RIA ya bayyana cewa Kim ya fara tafiyar komawa Koriya ta Arewa ne a cikin jirgin ƙasa mai sulke daga yankin Primorye da ke gabas mai nisa na Rasha, bayan wani bikin ban kwana da aka yi masa a tashar jirgin ƙasa.
Murtala Faruk Sanyin nake ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci da zamu koma gefe mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana da shirin mu na gaba.
Duk wanda yake shugaba ne a nan dai, ni dai a nan na Kano, kuma zaki ga ko a tsarin dai a nan Arewa haka ne, zaki ga ka shiga matsatsalo kana kana domin neman ingantar abin da aka baka ko kuma rike amana da take kanka
kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwar da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Jess Abdu amma muna tare da kallabin mako wata mata da ta shiga harkan malinta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi a jihar Kano zamu kuma tabo batun harkokin mulki a Najeriya inda mata ke ƙara yiwa saddin ministoci mata da ke gwamnatin Bola Tinubu murna da kuma neman ganin sun taka rawar gani wajen inganta rayuwar ƴan uwansu mata ku biyo mu domin ji yafi sako A farkon makon nan minista harkokin mata ta Najeriya barista Uku Kinedi Ohene ta bayyana inda ma'aikatar tata za ta sa gaba a karkashin jagorancin ta tare da zayyana ayyuka da ma'aikatar za ta gudanar da nufin daga matsayin mata da ya hada da inganta tattalin arzikin su batun da zamu ƙara haska fitila akai kafin mu kai ga hirar mu da kallabin mu ta mako
sunana Munira Suleiman Tanimu yar majalisar dokoki ta jihar Kaduna mai wakiltar Lera ta Gabas kuma deputy majority leader na majalisar Kaduna
sunana ambassador Khadija Ishaq Barros a Kano Nigeria wajen bunƙasa harkar lafiyar mata da ma ilimin mata gaba daya ya kamata a ce ma'aikatar kula da harkokin mata sun yi kokarin ganin cewa ita ya mace a kullun zaki ga rashin lafiyar ta yafi na ɗana miji da kai kamata a ce sun ƙara kokari wajen kare lafiyar mata da kuma samawa mata lafiya mai dorewa da ma ilimi gaba daya idan muka duba maganar haɗin gwiwa ya kamata a ce su dada bunƙasa abin da ake kira collaboration and partnership ya kamata a ce sun dada bunƙasa zamantakewar su da kuma relationship ɗin su da civil societies ɗin da muke da su a cikin gida wato kungiyoyin da muke da su a cikin gida suna yi tun ba ma ta harkar su kungiyoyin waje ba suna haɗin gwiwa sosai da su domin kawo wato sauyi a rayuwar mata saboda haka ya kamata a ce suna amfani da su ma na cikin gida domin su ne a grassroots su ne da connected to matan ne suka san matsalolin da mata suke ciki ya kamata a ce su hada gwiwa har da su yanzu domin kawo irin wato sauyi a rayuwar ƴaƴa mata domin idan suka kulla kyakkyawan alaka da kungiyoyin nan za a tallafa wa mata a Najeriya sosai
Wato shin kuna da masaniya akan hanyoyin da ma'aikatar ayyukan mata ke bi wajen tallafawa mata shiga siyasa?
Ni dai tunda nake babu wata mace da taba taimaka min ko wata mace da taba zuwa yau na kai mata kuka na ko kuma wani abu na ci gaba da nake son nayi har ta tsaya ta saurare ni wacce take gwamnati har kuma ta taimaka min musamman fannin siyasa wanda kowa ya san cewa siyasa ra'ayi ne ba kowace mace take sha'awan siyasa ba kowace mace za ta iya siyasa ba so ni shawaran da zan bada a nan shine daukaka na zuwa da fuskoki daban-daban matsayi na zuwa ta hanyoyi daban-daban yau ko ba siyasa ba akwai matan da aka ba su appointment da dama wanda yanzu ko suna so ko ba sa so su ma sun zama ƴan siyasa tunda harkan gwamnati shi ma siyasa ce ana maganar ministoci ana maganar commissiononi duka wayannan appointments ne wanda an ba su dama ne su zo su ma su kawo nasu gudunmuwan domin ƙasa ta ci gaba so mu muna roƙon irin wayannan matan da Allah ya kai su matsayin musamman har da ni kaina mu sani cewa duk abin da ke da farko yana da ƙarshe kuma daman da Allah ya baka yau ba lalle bane ba ya baka gobe ba saboda haka kai amfani da daman ka ka taimaka ma as many women as you can a taimaka ma mata da matasa duk yadda zaka yi ka tabbatar da kai ma mutane hanyar da za su samu ci gaba a rayuwarsu inda kai zaka samu ladan haka su kuma ba su taɓa mantawa da kai ba yau ka samu matsayin nan kai suna kai samu daukaka kai hawo motoci kai gidaje duk ba shine zai kai ka inda kake so ka gaje ba a rayuwa in ka taimaka ma wani ladanka na wurin ubangiji kuma mun kullun fatan mu shine ayyukan da muke zaman sanadin da zamu shiga aljanna to ina roƙon sauran matan da Allah ya kai su matsayi daban-daban ba dole sai ministoci ko wanda suke aiki a gwamnati ba ko wanda suke da arzikin su na kasuwanci akwai wanda kuma matan attajirai ne masu hali wanda su gida suke amma suna da arzikin so muna roƙon su da cewa su taimaka ma mata su kuma taimaka ma matasa saboda yau matasa suka samu abin yi mata suka samu abin yi mun taimaka mu kanmu ne mun taimaka mu kasan mu ne kuma shaye-shaye da harkan sata da kidnapping duk irin wannan abubuwan za su ragu tunda kullun kukan su kenan masu yi cewa ba su samu rayuwa ne inganci bane yasa suke shiga irin wannan harkokin ba saboda haka don Allah mu haɗa hannu mu yi abin da ya kamata kuma ka sani cewa duk abin da ke da farko yana da ƙarshe
sai kuma malama Khadija Isaac Bawas
zan iya cewa ina sane da irin ayyukan da ma'aikatan mata ke yi wajen tallafawa mata shiga harkar siyasa kin ga akwai irin trainings din nan da ake yi domin wayarwa mata kai da kuma sa musu irin wato kaimi da kuma karsashin shiga harkar siyasa akwai kuma irin campaigns din nan da ake yi da zaki ga duk sukan yi wani lokaci ma kaman taro haka suke yi gaba daya tare da waɗannan ɗan siyasa haka domin su tunatarwa mata cewa harkar siyasa dole sai sun shiga an dama da su sannan kuma zaki ga wani lokaci suna taro da ɗan siyasa in general haka domin su ga musu irin representation din da ake so mata zuwa to muna son a gwamnatinka a ce an samu mata kaso kaza muna so a gwamnatinka a ce an samu mata kaso kaza so kinga suna irin waɗannan abubuwan kuma abu ne da yake da kyau kwarai
na'am kuma a wannan bangaren ma zamu ji menene shawara da za ku bayar akan yadda mata za su rika amfani da damammakin da suke da su a gwamnatance don taimakawa ƴan uwansu
to ni dai kinga ai gwagwarmaya ce kuma ba gwagwarmayar siyasa nake yi ba gwagwarmayar aikin da zai kawo sauyi a rayuwar ƴa mace nake yi kamar misali ta fannin aikin jarida ina da mentees ina da nake koya musu kuma kullun a maganar da nake yi ta yanda na janyo su nake koya musu wato sabbin dabarun aikin jarida da ma zamantakewa gaba daya ya kamata a ce su ma sun yi kokari sun janyo mutum ɗaya ko biyu ya kamata a ce ita ƴa mace duk lokacin da ta tsinci kanta wato a sama ta yi kokari ta janyo wata ta zo ta same ta yanda idan gobe ta matsa ba ta wurin wata ƴa macen za ta iya wato zama a position ɗinta to amma yanzu abubuwan ba haka suke ba idan kika duba yawanci zaki ga ana ce ai matsalar ƴa mace cewa ƴa mace na ƴa mace ne kuma hakan da ake faɗa wato an juya shi ne a wani irin fahimta na cewa pains din da ƴa mace take fama da shi zaki ga ƴa mace ce take samu to wannan ba haka bane a kullun zaki ga maza ne suke samu muke tunanin cewa ƴan uwan mu mata ba sa son mu ko kuma mu ba ma son ƴan uwan mu mata zaki ga mace tana gaba da mace a wurin wato harkar aiki ko wani abu amma ita na kasan sai ta sa ranta cewa ita wacce ba ta so ta fara janye jiki ai ta fi son ta kula da mazan wato ta kula da maza kenan wato ita a kullun ta fi tallafawa su yara maza kenan fiye da yara mata ita kuma wacce take sama gani take ita wannan wanda take kasa ai ba ta ma da lokacin zuwa ta wata same ni in koya mata kaza ko kuma in janyo ta zuwa kaza su mazan sun fi saukin kai saboda haka duk waɗannan abubuwan ba haka bane ya kamata a ce mata yanzu sun gane cewa idan kika tallafa ƴan uwarki mace gobe ita ma wacce za ta tallafawa saboda haka akwai abin da muke kira ake muke yawan wato kira a daji da yi wato mentoring jagoranci kenan tare da rike hannayen mata ko da a ina kika tsinci kanki in kina ƴa mace za ki iya rike hannun wata ƴa mace da take wurin ke ma ki yi kokarin janyo ta domin ki gogar da ita a fannin da kike saboda idan muka taimakawa mata masu tasowa za ki ga mun taimaka wajen building confidence din su
waɗanne shawara za ku ba wa ma'aikatar ayyukan mata da minista a yanzu akan tallafawa mata shigan siyasa da sauran muhimman ayyuka na cigaban ƙasa
to a ƙarshe shawaran da zan ba ma ministan ma'aikatar ayyukan mata a nan shine ka tallafawa mata ta taimakawa mata an kai ta wurin ne ta zama murya ga matan 'yan Najeriya hanyoyin da za ta iya bi ta taimakawa matan nan suna da dama za ta iya tsara programs da za a samu scholarships ma mata su tafi kasashe daban-daban su samu ilimi za kuma a iya samun scholarships wato within Najeriya da mata za su iya samun ilimi za a iya samun ayyuka kuma na likita na teacher na lecturer duk wani aiki da aka ga mace ta yi qualifying ta samu za ta iya amfani da opportunity ta nemo ma as many women as she can ta samu masu aikin da zai taimake rayuwarsu yau in ma matan karkara ne da ba su yi karatu ba akwai sana'o'i da dama akwai programs da dama da za a iya yi a shirya musamman ba wai sai zabe ya zo ai ta shiga karkara ana yin abubuwa ba domin ganin ido ba a'a mu kafa abin da zai taimake mu ita ma ministan da za a ba ta kafa abin da zai taimake ta ta aje tarihin da ba za a taba manta da ita ba tunda a cikin ministocin nan wanda suka rike ayyukan ma'aikatan mata suna da dama kuma wasu su sun bar legacy da ba za a taba mantawa da su ba. So ba ma so ta zama ministan hoto ko ministan kwalliya ko ministan kawai da za a fito ana maganganu. Muna so ta dauka aikin ta na muhimmanci, ta dauka mata tamkar ɗan uwanta, kuma ta sani cewa wannan wuri ba wuri bane da za ta dawoma akai ba, kuma taimakon nan da za ta yi zai zagaya, kuma addu'an mu ɗannan mutane kadai ya ishe ta kuma ta gama lafiya. Saboda haka muna roƙon koma wace ce za a ba wannan ministan cewa amana ne Allah ya bata na mata daban-daban musamman waɗanda suke karkara da basu da murya. Dan Allah a hada kai ta hada programs in ma ya kama duka matan da suke da daukaka da wanda Allah ya kai su wasu matsayi a rayuwa, a dinga zama da su ana jin nasu shawaran, kuma ana hada kai da su suna kawo matan da su ma za a taimake su. A hada kai dai, ni dai wannan shine dai babban shawara na, duk mu hada kai mu yi abin da za mu yi mu taimaka ma rayuwar mata. Ni a matsayina ta yar majalisa abin da zan iya yi duk wani shawarwari da mata suke da shi musamman waɗannan mata da aka babba su waɗannan matsayoyin, za a iya kiran irin mu wanda muke majalisu a zauna da mu aka kawo mana wani shawarwari akan irin bills din da zamu dinga sponsoring da zai taimaki ƴaƴa mata da matasa da kuma yara. Saboda haka ni dai alhamdulillahi I'm open to duk wani shawarwari wanda zai kawo taimakawa da cigabawa. Ka baki ɗaya mu har yanzu koyo muke, musamman mu matasa ne ba wani experience muke da shi ba, but abin da muka kudura a zuciyar mu shi muke fata mu yi amfani da shi, kuma Allah ya tallafa mana mu yi abubuwan da ya kamata, mu yi lafiya, mu ajiye legacy kuma mu gama lafiya. Kuma muna roƙon addu'a mutanen gari domin mu gama lafiya.
Wato ya kamata a ce ana sa mata ra'ayin shiga siyasa tun suna ƙanana, ba wai sai in an zo an girma ba, ni dai a ra'ayina kenan. Wato abin da ake cewa kati da miyon, kuma a kullun a rika gwada musu cewa siyasa abu ne da za su iya, ba abu ne mai wahala ba. Sannan ita ƴa mace idan ta shiga harkar siyasa, wato za ta taimaka ne, tunaninta ba zai tsaya kawai a matsayin da take ba, za ta rika tunawa da ƴan uwanta mata da ta bari da suke tare da ita, da ƴan uwanta mata da suke baya. Sannan kuma shawara again, ya kamata a ce al'umma mu su rage tsangwamar matar da suke harkar siyasa, a rage kyamar su. Harkar siyasa ba tana nufin wato mace bata da kamun kai bane, harkar siyasa ba tana nufin mace bata da wani sana'an yi bane, harkar siyasa ba tana nufin mace tana zubar da imar ta bane domin tana cikin siyasa. A'a, idan kika ga mace tana harkar siyasa, yawanci za ki sa mata ne masu ilimi wanda suka san abin da ya kamata, kuma suke son su taimaka al'umma gaba daya. Saboda haka ya kamata al'umma a rage kyamatar su, a rage tsangwamar su, a rage kuma kiran mata da suke harkar siyasa da sunaye irin marasa daɗi haka.
To masu saurare shirin kallabi, kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Yau ma muna tare da kallabin mu ta mako, Hajiya Binta Abdulmahid, wata mace da ta samu kanta a harkar malinta ba shiri, ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimin jihar Kano. Hajiya Binta tana bayani akan gwagwarmaya da ta yi a wannan fannin da kuma kalubale da ta fuskanta lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau.
Tun tsakani da Allah ne da akwai challenges da yawa tattare da aikin tukunna matan kafin ka samu shugabanci. A yayin da muka faro kin ga still da wannan san saura sauran cewar kai dan jami'a ne a rinka maka wani irin kallo kai mace. Kai kullun na kan ga yara na in ce mu fa a orientation camp ma, a orientation camp lokacin wudin lokacin gumen ne. Da muka tafi mu muna layi ana irin camp registration din nan. Mata yanda suka zo daga wasu bangarori na Nigeria sai suke ta kallon mu kallo wani iri kamar na disbelief. At the end fa sai da suka fasa sai ta suka yi mana ehehe, are we really sure mun yi jami'o'in nan? Because suna ta jin mu in an ce discipline sai mu ce BAF Islamic Studies, BAF is mathematics, wanda suka yi mathematics ne, you know, sai suka rinka a'a. Yeah, how is it possible a ce two discipline ka karance su kai graduating akai? Su in aka zo kan sai a ce education psychology, education philosophy haka suke faɗa su. Dan haka ka ga education din wani abu suka dauka suka yi ƙara faɗaɗa nazari akai. Ko a jami'ar Bayero a wannan lokacin education din kuma take karanta a cikin shi, curriculum ne, educational administration, komai ka karance shi, to kai degree in education. Sannan sai a hada ka da teaching subject kuma, sai ka taho da two teaching subjects, sai ka zo shekarar ka ta fita abin maka kwara ɗaya akai, to su a tunanin su ma wai mu ba shiga saka ma suka ce su fa kafin su baro bangarorin su an ce in aka zo nan nan Northern Nigeria they should be very very careful because mazajen mu suna da kishin mu kuma ba a bari ka ko wai ko ne gida ka zo zaka ga an rubuta ba shiga so how comes muta yi wai degree up to degree level ko dai parents din mu ni wani kiri sai dai tambaye ni wai ni din nan dan Allah ya sore he just want to know kuma wallahi a wannan lokacin ma ba dan ba kofa bane platoon commander din mu ne na soja platoon commander din mu yace haji anace yace please come na so sai yace please I'm sorry but please it's just that we've been discussing this please we just want to know are your parents really house of lands what an odd question because they thought where a wannan lokacin su ai ya za a yi karatu muka ce to I'm already da akwai wanda suke sun yi karatu sun yi degree kuma house of lands ne kafin zuwa mu wannan shekarun duk abin da ake faɗa musu ƙarya ne so challenges tun daga nan ya faru har muka shigo system din kuma muke samun challenges daga namu environment din to kuma a makarantu na fuskanci abubuwa da yawa lani has threat to life dan ina ɗaya daga cikin threat to life to threat to life shine har shi kankin kanka ranka
ana neman rai
aniki daga yayin da za a ci kana makaranta an shiga ɗakin da kake kwana da gidanka an ɗebe masu gadin gida an kulle su a wani ɗaki kai kuma gun point an tafi da kai office an ce ka fito da kuɗaɗe daga saka a cikin sai ai kaga makaranta ce ta jawo maka tunda boarding institution ne
haka ne
ko ba haka bane dan haka da akwai risks na aiki a tattare da school da kalubale na al'ummar da kake aikin da su da waɗanda suke cikin gari da waɗanda ba sa cikin garin inda za a kai ka kusan duk wanda yake shugaba ne a nan dai mu dai a nan na Kano kuma za ki ga ko a tsarin dai a nan arewa haka ne za ki ga ka shiga matsatsalo kala-kala domin neman ingantar abin da aka baka ko kuma rike amana da kake kanka kullum nakan tuna da wani abu da ya faru a makarantar da na rike ta kwana banda wannan al'amari da ya asku da mu ta tare da wannan Robert da na ga niki muna makarantar nan Allah ya kai ni daman da aka bani makarantar sai da commissioner da kansa na ilimi ya je lokacin Faruku Iyani ina makaranta aka ce min ga commissioner malamin wanda suke get suka marmar da suka ce da shi ya zo makaranta ina jin kwana na biyu da isuwa saboda an bani director shi lallai ne in dai ba za a bar ni ba mai gida a wannan lokacin ya kyale ni in zauna a cikin makarantar to abin da su magabata na manya na suke gani a tunanin su wai bazan iya aiwatar da aikin yadda su suke son ayi ba dan haka nan ina nan sai aka ce maza maza in zo ga commissioner ya zo maza maza na je na duk kusa na da shi sai yace principal are you in nace yes sir yace yaushe ne shigo nace 2 days saboda a radda izo din ya zo din it was a Sunday ranar za a koma makaranta boarding institution sai yace mu follow me sai na bi shi makarantar WTC Gezawa tana da baranda haka zaki da ita take connecting in classes da wannan sai yace principal nace sir yace have you been to the hostel nace yes sir yace what have you seen nace as power sir yace the structures nace they have dilapidated sir yace have you ever had a dream did you know what a nightmare is nace yes sir ce menene nace kamar disturbed sleep irin ka kasa bacci sai yace to abin da ya experience kenan kafin a kawo ni kuma sun yi tambaya an tambayi directorci ana neman way out an ce a kawo ni sai yasa na ga duk steps din nan da aka tauka aka ce lalle sai nace yasa nace ta ni sai in ta ganin mutane sai a ji cewa in an kai ni wanda yake is true kaddara sai ta sa haka in an ban makaranta sai an kira ni an yi briefing kuma permanent secretary ne waye da haka ake ba a kai ka wuri sai shugabannin ka sun gaya maka cewa da kaza fa to a lokacin merit ai ake bi ana yi ba yanzu bane komai kaga kawai dai ana yi astaghfirullah ina ga mun afa amma dai hakan ne kuma wannan abu dole sai mun gyara shi sannan za mu samu inganci a arewa shugabannin da muka tattauno ma a matsayin teachers haka muka tarar da su a tsaye su suka training din mu kamar iyaye kamar manyan yayi billahi alazim magana an ane maka har yanzu nan waɗanda suke da retire a cikin su ba su riga sun rasu ba wannan training din da suka ba mu na tintini wallahi ba sa iya zauna akan kujera wani bai zauna akan kujera har yanzu sai in mu suna waje mun zo ko biki ya hada mu muka tafi mun durkusa muna gaida sawa sai a ce samuri ki zauna har yanzu a matsayin iyaye suke da yi alhali aiki muka a gargashin su to yanzu an hana haka ta gudana a cikin gidaje ma tukun ballantana a samu discipline din
da shi babba zai iya baka bangance na aurin unguwanni ko kuma a cikin wuraren aikin babu shi so wannan abin yana tattare da mu yanzu nan about to retire dan wasu musun yira ta ni ma dan so na mun wajen mun su ne ina jin kowa gani mun san take but there is wannan abin dan haka ba a kai ka zikaziya din aka kai ka sai an yi kira ka ko kuma a ce maka see somebody ma'ana za a ce maka ta turin permanent secretary ko ga zone education officer din ko ka je to shi kuma sai ya baka brief ya ce to makarantar ka kaza da kaza da kaza da kaza a lokacin nan aka posting sai a ce to meye kuma a makarantar aka kai binta ko kuma meye a makarantar aka kai wanci dole wai an san kai din nan da aka yi bikin aka kai ko waye kai ba fa ni ba necessary to da wata baiwa da bai da shugabannin ka suka san kana da ita da suka kai su wannan type of problem din sun san kai ne in with the help of God zaka kawar su a da haka suka yi mana wannan training din haka muka ga suna yin yau da kullun sun koya dan duka kowa sun san strength din mutum san wuki ne sun san shugabannin mu duka to haka kudurar ubangiji ta sa aka ce mana to gashi nan ana zaton zan iya ana zato sai nace ai ko dai dan kai dade daman God ne yake haka dai nake yi in kudura Allah dai ta kace miki labari haka a cikin wata tara wayannan gidaje da suke cikin makarantar Jesus gida da silin da wunduna da waye da suka faffarke ba wuta bai wallahi ubangiji Allah ya kaddara mana muka samu cewa a cikin birnin Kano nan al'umma she ta yake da kyau al'umman mu ma'abota ce maka ne da tallafa me ya faru along da abubuwan nan suke ta faruwa Allah shi bokar su tani amma ni na san cewa gidajen nan guda shida kowanne daya wani a Masko ya dauka wani dan maliki ya dauka kai kowa da wanda ya dauki nashi billahi da azimi sai da kowanne gida aka canza mun shi komai silin din sa kofofin sa electrification wiring din sa pipe bomb water din shi komai kowanne gida individual person aka nan nan ne an sai komai sai da ya dawo daidai sannan muka fito waje aka fara notary aka Allah sai da ya kaddara in nan mun su aka yi saboda mun sa addu'a duk inda muka je tunda mu iyaye da shugabanni sun mana training da man tani ka riga ka sani ba wani abu da za ka yi sai Allah ya sa maka mu aji dan haka duk inda naje abinda nake fara yi zauna nake da waɗanda suke Arabic and Islamic teachers ne na institution da sai in ce to a bi tare da ni za a gabbi sai mu gubi aji mu fara waye iya is it nawa ka daya na karatu tunda Allah ya albarkanci Kano yara kanana sai ki gare ya shekara 13 saukacce alqur'ani ci idan da za a koma wuce ungodin ne tilawa take ta hadda idan dai institution sai ma haka dan haka tafin ki ce me wannan mun hada yin sauka sai ki ga mun durfafi kowace irin matsala ce a haka to ubangiji sai buɗa mana sai yayi haka ake mu ni duk inda naje ko je ne ko godin institution sai wannan abin da ne na yadda da wannan saboda are ne ma a haka shugabannin mu da iyaye sai ne ma a haka kuma billahi alazim hakan tana yi
lokaci ya bamu damar kamu ku kenan a wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu sake shigowa da wata sabuwar bakuwa da kuma waɗansu batutuwa dake ciwo mata tuwa ƙwariya kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a kanan Daba Najeriya da kuma Halima Abdulrauf a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri
Madalla to masu raro da haka muka karshen shirin namu na yau baki daya sai aka sanci da mu da karfe shirin na safa gobe litinin idan Allah ya kai mu inda zamu kawo muku wani sabon shirin cike har da shirin ciki da gaskiya kamar ko da yaushe za a yi shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma Murtala Faruk Sanyin na da ya tana kawo shirye-shiryen mu na yau da Fiona wadda ta hada shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Ni Sarfil Hashim kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.